Manunia.
An kashe wana, an kashe matana, an kashe ƙannena, an ɗauka kindajin ba sai iyaka wanda na biya ba, ni yanzu ne rage mu.
Irin halin ha'ula'in hayaniya da hayyakewa da ƴan bindiga ke yi wa wasu al'umma a yankunan birnin Gwari, Udawa da Kuriga kenan. Mai yiwuwa kuma sanin sirrin sakin sirdin saukar da irin wannan wabai a kan wasu al'umma ne, ya sa wasu ke gani lokaci ya yi da al'umma za su ɗauki mataki.
Sai mutane sun tashi sun nemi makoma da kansu, su kafa hanyoyinsu na tsaro, su kafa hanyoyin da za su kuma sami yadda za a sulhu. A guraren da za a iya samun sulhu, inda ba za a samu sulhu ba, su haɗa kansu su fita su yaƙi waɗanda suke yaƙa su.
Ko dai kadai wasu manyan ƙasa irin su Dr. Usman Bugaji na ganin akwai lauje cikin naɗi.
In kana wannan isa sojojin da aka sauke daga aiki sau ne suka ce sun kashe shekau, ko ma'ana har yanzu ƙaryar da ake mana ba a fata ba.
Ita kuwa jam'iyyar PDP shawarwari ta shimfiɗa na shawo kan wannan shagwagwagwar da take idan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba zai iya ba to akwai mafita.
Idan haka ta fuskara to sai a ba shi shawara. Ya dan mangwaro ya huta da kuɗa.
Ya aje aikin kenan?
Wannan kuma sau kake nake yi kin sani na sani.
Sai dai kuma shugaban riko na jam'iyyar PDP a tarayyar Najeriya baki daya ya ce idan ana maganar Boko Haram din ma PDP bai kamata saka baki ba.
Ko dan primary ne yau idan ka tambaye shi wa a zamanin waye aka soma Boko Haram, in yace maka zamanin Buhari ne, ya faɗi.
Waɗannan muryoyi sai sayan somin taɓin wasu daga cikin muryoyin da za ku ji ne a cikin wannan shiri na Manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shiri. Shirin Manuniya na 13 da ke shirin shawo kan shaƙaƙin da aka tsinci kai a ciki musamman dai a ƙasashen Afirka. Maganar matsananciyar matsalar tsaron da aka tsinci kai a ciki tsamo-tsamo a wasu sassan Najeriya dai ita ce ke ci gaba da cida a Najeriya baki ɗaya. Har ma wasu sun fara jingina matsalar akan salon siyasar da aka sauke da suka ce ana sissinke sanarin sinkin kuɗi. Yan Najeriya ne kawai ba tare da an yi musu wani abin a zo a gani ba. Dr. Usman Bugaji shi ne jagoran cibiyar nan ta bincike da bunƙasa arewacin wannan ƙasa, kuma ya ce akwai matuƙar mamakin murgino maganganun da gwamnatin tarayyar Najeriya take duk da irin tsananin tsaron da aka tsinci kai a ciki.
Wannan siyasar da ake ce demokuraɗiyyar nan shekara 20 da aka yi ta ba abin da ta tsina na mana sai wahala, domin talauci ne yake ta ƙaruwa saboda an sace ma kuɗin gaba ɗaya, kuma masu mulkin ba su da ilimi da zagircewar da za su gyara a cikin al'amuran tattalin arziki kamar yadda sauran ƙasashe suke yi. To waɗannan abubuwan aka hango aka ce to shi kansa wannan demokradiyyar da gyara tilas a san yadda za a gyara, domin aka tafi a haka ƙasar ce za ta ruguje, ba mu ga yadda za a yi ba, domin yanzu masu sace mutanen nan da masu fasa gari su ƙone shi su sace mutane da ƴan Boko Haram ɗin nan ba ka da sojan da zai iya kama su, ba ka da ƴan sanda zai iya kama su, wanda suka gama da inda suke shigo cikin gari wane ne muke da shi wanda zai iya zuwa kare mu? Babu. Saboda haka mun fasan irin haɗarin da muke ciki a ƙasar nan yau. Su shugabannin mu ko kuma ce inda aka tsora duk tsorewa za su yi, kuma a yanzu ma an sa su gaban har yanzu su da su fito da wata hanyar da za a shawo kan wannan abu ba.
Amma sun ce ana gab da shigo da jiragen yaƙi a
yi. Wannan gafara ta abu mun ga shi suka faɗa. In kana wannan isa shi sojojin da aka sauke daga aiki sau ne suka ce sun kashe shekau, ko ma'ana har yanzu ƙaryar da ake mana ba a fata ba, kuma ƙaryar nan ba inda za ta kai mu.
Tintintintini masu tintintinin tunkuɗa ta taɓurza da ta taso ta tsaro a Najeriya, ke ganin lokaci ya yi kawai idan ana son tata da tantance tantagaryar magana ta gaskiya, a kyala al'umma su ɗauki mataki su ma don tankiyar tanke dukkanin ɓarnar da ke ɓallowa cikin al'umma a ƙasar baki ɗaya. Haka dai shugaban kwamitin amintattu na gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya Nastura Ashir Sharif ya shaida wa wakilin mu a Abuja.
Mun gaya wa mutanen ƙasar nan cewa shugaban ƙasa ba ya yin amfani da hanyoyin samun labarai da ya kamata, domin kullum za a ce masa wai an karya Boko Haram inda ba ta iya kai farmaki ba. Yaya mutumin da yake farmakar sarkin sojan ƙasa za a ce an kafa ƙarfinsa? Na biyunsu, shugaban sojojin Najeriya ya fito ya ce ba shi da kayan yakin da zai iya yakar waɗannan ƴan tawaye da waɗannan tashin hankula da suke faruwa a ƙasar nan. Amma kuma gwamnatin tarayya har yanzu ta ƙi yarda da maganar da shi mai ba shugaban kasa shawara ya faɗa kan cewa an sace kudaden makaman nan balle ma ce za a bincika to gwamnati da kuka ce ba ku da kayan aiki da za ku yaki wannan mutane an zo an biyo hanyoyi da za a samu wani sulhu da fahimtar juna kun ce ba ku yadda ba to ya kuke so dan haka muke cewa wallahi wa'annan gwamnatocin namu ba abin da yake gaban su kenan ba tunanin su kaf akan maganar zaben 2023 yake dan haka sai mutane sun tashi sun nemi makoma da kansu su nemo su kafa hanyoyin su na tsaro su kafa hanyoyin da za su kuma samu yadda za a sulhu a guraren da za a iya samun sulhu inda ba za a samu sulhu ba su hada kansu su fita su yaki wa'anda suke yaka su
shimfiɗa shirge shawarwarin shawo kan shaƙaƙin da aka bincika a ƙasa shine abin da mafi akasari suka duka yanzu jami'ar PDP da ke adawa mata ce tana ta kawo shawarwarin shaƙe matsalar tsaro a Najeriya amma dai an ji sakataren jami'ar PDP na tarayyar Najeriya Alhaji Umar Ibrahim Tsauri na tsaida tsanin tsatsafawa don tsatsefe matsalar tsaro a Najeriya da yace jami'ar PDP ta fito fili ta gaya gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da yace idan ba za a iya bin wannan shawarwari ba to shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ka iya karawa gaba
idan aka zo ana maganar ƙasa security first shawarwarin duk za mu ibadawa za mu bada su in zai taimaki Najeriya ta zama lafiya amma abun lura a nan shine shi in ka bayar shawara tana amfani domin babu ko shugabanci a Najeriya kai wasu da gwamnatin shi in ana cikin wannan halin a yanzu halin da ake ciki kishin tsaron ƙasar nan inda yake babu local government din da hankali cikunci ya kamata a ce shugaban ƙasa ya fito koda da baki ne ya mutane bayani ka ji shi tauraka yau an kasa gane shin shugaban ƙasar nan shina nan ko ba shi nan wannan shine matsalar mu amma mu abinda muka ce na farko a kalli Najeriya ko dai shugaban ƙasa ya kafa doka ta ɓaci state of emergency akan tsaro don ba mu ba hankali cikin magana yanzu ko kuma ya kira taron security na ƙasa da tsahin sojoji da tsahin dukkan wani wanda yake jami'an tsaro ne wanda ya aje ya taho ya ba da gudunmuwar shi a gani ko a samu sauki idan haka ka faskara to sai a ba shi shawara ya dan mangoro ya huta da kuɗa
ya aje aikin kenan
wannan kuma Hausa ke nake yi kin sani na sani
bangar barazanar bugun gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da jam'iyyar APC da ake ganin kamar sun gaza akan harkokin tsaro na zuwa ne a daidai lokacin da jam'iyyar APC ke ganin dukkanin irin tsananin samun tsaron da aka tsinci a ciki a Najeriya fa jam'iyyar PDP ce ta take alƙalamin rubutawa 'yan ƙasa saboda ka biyawa kawai 'yan Najeriya ke yi na irin abubuwan da jam'iyyar PDP ta rubuta musu na irin matsalolin da aka tsinci a ciki haka dai gwamnan jihar Yobe da ke riƙon ƙwarya na shugabancin jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya gwamna mai malabu ne ya bayyana wa 'yan Najeriya da yake kuma duk da haka dai yanzu an samu tsira a wasu yankuna a wannan ƙasa
ana sai da gangan man fetur dala 140-130 a haka suka yi mulkin nan ba su kuma tsinana komai ba hatta titunan ƙasar nan ba inda suka gyara sannan idan aka dauki maganar wutar lantarkin nan a ce an ba ku awa uku sai kuma sati mai zuwa sannan kuma dukkan gidajen man fetur a ƙasar nan lokacin da suke mulki layukan mai wani motar ma sati take layin man fetur hakan ma ba za ta samu ba shi dama abin da ake gudu da rashin tsaro idan aka barta ta gawurta a ƙasa hayayyafa take yi lokacin da Boko Haram din nan ta bullo su suke kan karagan mulki ko dan primary ne yau idan ka tambaye shi wa zamanin waye aka so ma Boko Haram in yace maka zamanin Buhari ne ya fadi su sun san lokacin da Boko Haram din nan ta bullo suka yi wa kasan turin je kaka mutu mutanen Najeriya musulmai da krista suka dukufa da addu'a Allah ya kawo wanda zai gyara wannan al'amari Allah ya kawo shugaban kasa Muhammadu Buhari yau yawanci biranen nan da Boko Haram suka kwace musamman ma arewa maso gabashin kasar nan mutane suna bacci idon su biyu a rufe
bar tabbatun siyasa ko barazanar bugun juna tsakanin APC da PDP su ba waɗanda ba san maganar jam'iyya ba ila kawai halin haula inda suka tsinci kansu a ciki na maganar matsalar tsaro magana suke na cewa tun ba suna bindin yanzu ruwa ya riga ya kauye saboda haka suna buƙatar a ba su dama
shekarun jiya wayewar garin jiya barayi sun zo nan gwalin lema sun kwashi mutum ƙananan yara guda uku da mace mai ciki guda ɗaya sun zo ranar talata sun ɗauki yara guda shida suna kiran a bada kuɗin da mutanen garin nan ba su da shi jiya sun kashe masu mutum ɗaya mata guda biyu yanzu suna nan a asibiti yanzu kuma daidai wannan lokacin da muke cikin nan wallahi yanzu duk karkarar nan suke kewa da dajukan nan namu sai ka ga ana mu yanzu me ba za mu iya faɗi ba tunda ni yanzu sani yara guda 141 an ɗauke an kashe ɗana da na haifa an kashe wana an kashe matana an kashe ƙannena an ɗauka kindakin ba sai iyaka wanda na biya ba ni yanzu me ya rage mu a zo a nime mu mu da abin ke damu a zo ta hanyar kalakai a kirisu da matasan mu ko da mutum dubu ne a wani yanzu a ga za a ƙara zo abu
to duka kuma iyakar iyawar 'yan dan tawagar manuniya na wannan mako kenan a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma dai abokan aiki Samsiya Hamza da Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da wasu daga cikin muryar da kuka ji a cikin wannan shiri sashen Hausa na muryar Amurka nake saha leman wajen ganin an sako da sautin wannan shiri a kowace juma'a sai kuma ni Isa Loli Kala da kan shirya in gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin shirin na manuniya. Thank you.